Wannan doka idan an kafa ta za ta tabbatar da tsorewar shirin nan na gwamnatin tarayya da aka fara a shekara 2016 na tallafawa marasa ƙarfi da gajiyayyu maza da mata a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf shi ne ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayoyin jama'a kan ƙudurin dokar da za ta tabbatar da hukumar.
Muka gani yana ya kamata yana ita gwamnatin ta zama Muhammadu Buhari ta bar wani abu a baya inda kamar wani abin tarihi. Shi yasa muka gani ya kamata yi wannan ƙuduri a fitar da aikin daga wajen ministry. Adawaraiti komishin na zaman kanta kuma ba wani lokaci da muke da shi illa wannan lokaci ya kamata mu yi famu ya tafi mu wannan gudunmu.
So distinguished idan kun ce a kafa hukuma ta musamman ba ka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kuɗaɗe ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci basu suka da suka fi ƙarfin ta.
To ai idan aka ce gwamnati abu ne mai dorewa ba wai za a ce yau an gama gwamnati ba. Batun kuɗi a ba kuɗi da sauransu dole ne yi maza a gwamnati dole ko ina za a nemi kuɗi a tabbatar yi na an yi irin wannan ƙuduri. A aikin gwamnati su tallafawa yi na talakawa ƙasa.
Na tambayi shugaban shirin tallafawa talakawa na ƙasa Dr. Umar Buba Bindir ko mutane nawa ne suka amfana da shirin ya zuwa yanzu sai ya ce.
To ai ita ne sati din tana fanni ne fanni guda hudu. Fanni na ɗaya shi ne na a samo yara waɗanda ba su da aiki a koya musu aiki a ba su kayan aiki a kuma a tabbatar da cewa ko sun kirkiro ayyuka ko ko businesses din su. To a wannan fannin kawai mun yi miliyan 1.5. Na biyu ana ciyar da yara a makarantu yaran talaka. Cikin yaran talakan da muke ba su abinci suna ci kowane rana har da kwai da kaza su miliyan 10 ne zuwa miliyan 12. Na fanni uku akwai basu suka da muke ba kankananan mutane mata masu sai da daddawa a kasuwa masu sai da alayyahu da sauransu muna basu 50,000 har zuwa 300,000. To su dinnan sun kai miliyan 3. Kuma akwai gidaje ne wanda aka tabbata su sai gidajen talaka sosai wanda cikin gidajen nan akwai guragu akwai matan da mazan su sun rasu akwai yaran da ba sa zuwa makaranta ana tallafa musu da 5,000 don su samu abinci da sauransu. Wannan fannin ma muna da miliyan gidaje miliyan 2 cikin gidajen nan mutanen da suke ciki sun fi miliyan 10.
To amma ga kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin kafa hukuma a yanzu ba daidai ba ne.
Tun bayan da aka samu 'yancin ƙasa al-Qasar da 60 har zuwa yau 2023 an yi ta ƙoƙarin kafa hukumomi ko dai a ƙarƙashin gwamnatocin demokuraɗiyya ko kuma gwamnatocin soja na ƙoƙarin rage talauci ko kuma samar da yadda za a taimaki talakawa. To amma ba a taɓa kai wani yanayi da talakawan ƙasar suka yi yawa sama da miliyan 133 kuma a lokacin da ake kashe triliyoyin kuɗi wajen kasafin kuɗi amma duka waɗannan bai sa yawan talaka ya ragu ba saboda wasu tsare-tsare na gwamnati. To a tunanina abinda 'yan majalisa ya kamata su mai da hankali shine kafa kwamiti ne da zai duba irin gudunmuwar da tattalin arzikin ke bayarwa da kuma yadda wasu masu gudanar da abubuwan sukan hana wannan abu ya gudana ko kuma ake samun kofofin da dukiyoyin suke salwanta ba sa taimakon talakawan kuma yawan talakawan ke karuwa.
Abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi idan majalisa ta kafa ta duk da cewa shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya tabbatar cewa bangaren gwamnati sun nuna goyon bayan su ga ƙudurin dokar. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.